أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraronmu da kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatawar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na Fatawar Rahma @yahoo.com da kuma shafin Fatawar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 12 ga watan Dulkada na shekara ta 1443 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 12 ga watan Yuni na shekara ta 2022. Kuma kamar kullum lokaci muna tare da Sheikh Malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Marijalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku jira. Haka muka kalla, sai assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kai sai za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko mana, inda za mu fara tambayar da ke cewa malam, menene hukuncin limanci ga mutumin da yake da wani nakasu kamar mai kafa ɗaya ko kuma hannu ɗaya?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Limanci ana son wanda zai zama liman ya zama na zai iya zuwa da rukunan sallah, wato yana so ya zama zai iya tsayuwa, zai iya zama, zai iya sujjada, zai zama ba zai iya tsayuwa ba misali, ko ba zai iya ruku'u ba, ko ba zai iya sujjada ba, ko in ya zai iya dagowa daga sujjada, ko wani abu irin wannan. In ya zama ne shi mai kafa ɗaya ɗin ko mai hannu ɗaya ɗin, waɗannan rukunin da za su yi ba zai iya yin sujjada, zai iya ruku'u, zai iya sujjada, zai iya zama liman, musamman ma in ya zanto babu wani wanda zai iya yin limancin sai shi. Ina zan akwai wanda yake gaɓoɓinsa lafiya ne, zai iya limancin sai zama na an bar shi ya yi limancin. Amma mun zanto shi ne malami misali mai ilimi wanda ya san hujjokuncin sallah, sannan kuma zai iya rukunan sallah ɗin, ba wai ba zai iya yi ba, don yana da hannu ɗaya ba zai hana shi ruku'u ba, don hannunsa ɗaya bai kama gwiwa ba, wannan ba zai ba za a ce bai ruku'u ba, saboda sai ya bar shi. Amma in ya zanto rukunan ba za su samu ba, to sai a nemo wani wanda zai yi abin da ba za a ce dole sai shi zai yi ba.
To sai shi kuma ne yake cewa malam limaminsu ne yake jansa sallah, to baya yin jalsatul istiraha, to ranan sai ya manta ya zauna tsakanin sujjadar guda biyu har sai da aka yi masa tasbihi. To da aka ga idan da sallah mutane suka ce sai ya yi ba'adi, sai wani ya ce ba sai ya yi ba, wai saboda akwai zama dama a wajen, shi ne ke tambayi malam ya hukunci maka
a wajen. Wasu daga cikin malamai kamar Shafi'iyya da Malikiya suna cewa in tsan zaman bai tsawo ba, zaman ɗan kaɗan ne bai fi gwargwadon jalsatul istiraha ɗin ba, sai ya tashi ko aka yi masa tambihi ya tashi, sai ce ba sai ya yi sujudu sahwi ba. Amma a cikin malamai akwai wanda kamar mazhabar Hanabila su suna ganin cewa in dai har ya zauna ba da niyyar jalsatul istiraha ɗin ba, kuskure ne ya sa ya zauna gurin da ba zama ne ba, to zai yi mata sujudu sahwi, saboda hadisi Abdullahi dan Abbas da yake cewa ruwan da ya kara ko ya rage to zai sujjada biyu. Yace saboda haka anan karawa ya, saboda niyyar tashi ba ta niyyar jalsatul istiraha ba ce, niyyar da yayi niyya ce ta ya zauna ayi tahiyya. To amma magana farko za ta fi karfi idan ya zanto zaman da yayi bai tsawo ba, in yayi tsawo har ma watakila ya fara tahiyya, to kaga wannan ba ta da kama da jalsatul istiraha, to sai ya yi mata sujjada ta sahwi, ya yi sujjada ba'di. Amma in yana zaunawa suka yi abin da suka miƙe kuma suka yi masa tambihi ya tashi, shikenan babu komai.
To sai shi kuma ne yake cewa menene halaccin yin nafila a masallaci bayan idan da sallar juma'a?
Ya halatta, kana iya yin a masallaci, kana iya yin agida duka ya zuwa koyar sunna.
To shi kuma wanda yake cewa mallam menene gaskiyar magana da wasu ke cewar idan mutum bai bade daga cikin mazhabobi guda waɗannan ba sallar sa ba ta karbuwa.
To ban san me yake nufi da bai bi mazhabobi hudu da mazhabobi ɗaya daga cikin hudu ba, in yana nufin mutumin da zai yi sallah gaba ɗaya sallar sa ba za ta hau ko ɗaya daga cikin mazhabobin nan ba, wato yayi wani abu daban wanda babu shi a duka waɗannan mazhabobi, sallar sa ta zanto ba ta cikin ɗaya daga cikin mazhabobi, babu shakka wannan ba sallah ba, babu ba ta yadda za a yi sallah ba tare da an bi waɗannan koyarwa da take cikin waɗannan mazhabobin ba. Amma in yana nufin cewa in ya yi sallah sai wani abin da baya ɗaya daga cikin mazhabobin ko da yana cikin wata mazhabar sallar shi ba ta yi ba, to wannan magana ce ta shi da ke faɗa amma ba magana ce ta ilimi ba. Akwai abubuwa yanzu misali a mazhabar maliki akwai abubuwan da a mazhabar maliki a sallah ba za ka yi su ba, amma kuma sunna ta zo da su, kamar misali du'a istiftah addu'ar buɗe sallah, kaga du'a buɗe sallah da mutum ke bayan kabbara harama kafin ya fara karatu a mazhabar malikiya makruhi ne, mutum kuma ya tabbata a sunna a hadisi da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da abin da za a faɗa idan ana an zo buɗe sallah sai mutum ya yi aiki da wannan hadisi ya sabawa abin da yake karantarwa mazhabar malikiya, amma kuma yana kan doron sunna wani ya zo ce sallar sa ba ta yi ba kaga ba abin nan bane, ko ya ce ka yi jalsatul istiraha, babu jalsatul istiraha mazhabar malikiya amma mazhabar shafi'i imamu ahmad ko ya jalsatul istiraha, to kaga ba kuma ka ce mutum ya jalsatul istiraha sallar sa ta ɓaci ba saboda ya yi wani abin da ya saba wa mazhabar sa, wannan ba misali al-qunutus subhi al-qunutu asbahi a mazhabar shafi'iyya da mazhabar malikiyya ana al-qunut duk da cewa kowanne da yadda yake yin tashi wannan sai ya dago daga ruku wannan kafin ruku, wani ya yi sallar asuba ba qunut za ka zo ka ce sallar sa ta ɓaci saboda bai bi mazhabar malikiyya bai mazhabar ka ba, to wannan magana dai ba wanda zai faɗe ta ko su malaman mazhabobin ba wanda yake faɗa ta cewa don ka saba wata matsala a cikin mazhaba da kake sallah saban sallah ka ta baci sai dai kai sallah daga farko har ƙarshe akan mazhaba daya, wannan ba wani malamin mazhabin ma da ya faɗi wannan saboda su kansu malamin mazhabin aka samu suna sassabawa a inda suka ga cewa nan babu ƙarfan dalili ga inda dalili ya fi ƙarfi can sukan saba, haka babu wanda zai suka akan wannan sai wanda bai san ma menene ita mazhabar take nufi ba.
To sai wannan shi kuma mai tambayar yake cewa menene matsayin azumin kwana uku a tsakiyar wata ranakun wato ayyamul bid 13 14 15 a sunna, don ya ji wani malami na cewar kawai azumin kwana uku a wata ne sunna amma banda ranakun ayyamul bid.
Ba shakka akwai azumi kwana uku a kowane wata, wannan ya zo cikin hadisai sahihai na annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi Abdullahi ibn Umar Amr da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana iya kai azumi kwana uku a kowane wata, ko hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi kwana uku a kowane wata ba tare da sai ya an san kwanakin da zaka yi ba, kana iya yi a goma farko, kana iya goma ta tsakiya, kana iya goma ƙarshe, kana iya yin ɗaya a goma farko ɗaya a goma ƙarshe ɗaya a goma tsakiya ɗaya a goma ƙarshe, kana iya yi ɗaya ga wata goma ga wata sannan 20 ga wata duk kana iya yi, wannan duka yana cikin abinda sunna ta zo da shi azumin salasata ayyamin kulli shahr, nabi ya faɗi wannan yana cikin sahihai ne. Akwai azumin ayyamul bid wannan shi ma malamai sun tabbatar da cewa mustahabbi ne, dan har Imam Nawawi ma yana cewa ijma'i ne ittifaqi ne duk da cewa wasu malamai sun ce a ba ittifaqi bane saboda Imam Malik shi yana ganin makruhi ne, duk da cewa wasu daga cikin almajiran sa kamar Ibn Wahab Ibn Habib da sun saba masa wannan, so amma dai ya nuna cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan istihbabin sa, ko hadisi da suka zo akwai hadisin Abu Dharr akwai hadisin Abdullahi ibn Umar sannan Sayyidina Umar shi ma ya kasance yana yin azumin ayyamul bayt 13 14 15 kowane wata, wadancan hadisi guda biyu kowanne akwai launi a cikin sanadin sa amma ka'idar dalilin hadisi dukan su launin su bai tsanani ba shine malamai suke kira hadisi hasan ya gairi saboda kan karo hadisin Abu Dharr ka hada shi da hadisin Abu Abdullah ibn Umar zai zama hadisi ne hasanun da gairi wasu ma daga cikin malamai sun hassana shi da zati sannan kuma ga aikin Abdullah ibn Umar wanda ya tabbata da silsila ingantacciya afuwan aikin Umar Umar ibn al-Khattab ya kasance yana yin azumin ayyamul bayt shi ne 13-14-15 saboda shi ma wanda ya tabbata sunna mustahabbi ne kamar da Imam an-Nawawi yake cewa ittafaqu ala istihbabihi da cewa ba ittifaqi bane yace ba ko ya magana Imam Malik wanda shi yana ganin makruhi ne din bai gani a Madina suna yi ba haka yace bai gani ba a Madina suna yi amma daga cikin almajiransa kamar Ibn Wahab kamar Ibn Habib da su suna ganin ana yi
to sai shi kuma wani yake cewa yaya hukuncin mutumin da ya riki wani dare a cikin mako kamar daren ranar talata ba tare da kudurtar fifi kun daren ba yake sallatarsa har ma yake tashin iyalinsa domin yin qiyamul layla a wannan daren
ba da cewa ya keɓance wani dare keɓance daren shine matsala ba wasu yayi kudurce cewa yafi sauran darare ba amma da keɓance shi a ciki ne kawai zai yi shine matsala in sai idan ya zanto a daren ne yake samun faraga misali yace a ce a sauran dararen yana aikin dare sai wata rana ce guda ɗaya ba aiki da dare sai ya zanto yana tashi qiyamul layl a ranar to kaga anan babu magana keɓancewa saboda aikin sa ne yanayin da yake ciki ne ja haka da za a canza masa ranar da zai hutu da daddare ta koma alhamis misali ko ta koma ranar laraba kaga zai koma ne a waccan yake amma haka kawai ba dalili kawai ya ware talata yana tashi yana qiyamul layl yana tashin wasu wannan ya shiga cikin babin bid'a zai zama sunna ba
to shi kuma wanda yake cewa menene hukuncin wanda ya aje azumi da niyyar zai yi tafiya kuma sai bai yi tafiyar ba
yana nufin kawai tashi yayi kawai ya ce zai yi tafiya ba wai ya riga ya kudurci tafiya don abinda ake nufi zaka aje azumi zaka yi tafiya shi ne sai ka kudurci tafiya su malamai suna ce ba sai ka fita daga iyakoki wato ka fara shiga yankin kasar sannan kake da damar ka fara ci ba za ka fara cin abinci ba daga tashi da safe kawai sai ka ga cewa mota ka hawo abin hawa ka umma kasa ne sai ka shiga ka fita daga gari to kaga maganar tafiya an kama hanya to wannan zaka yi aje azumi ko kuma ka tafi airport ka dauke ka tafi airport ka kai screen ka shiga kana jiran jirgi kaga wannan duk ka riga ka abin nan ka kama hanya wasu daga cikin malamai suna cewa mutakar dai ka hawo abin hawanka kamar yadda ya zo a hadisin Anas Sheikh Nasir bin Albani yana da wata risala dai akan wannan cewa matafi in har ya riga ya shirya tafiyarsa ya hawo abin hawansa tafiya ce kawai ta rage masa to zai iya aje azumin sa ba lalle sai ya wuce iyakoki ba to wannan ma akwai ta daga cikin aikin wasu daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu to amma ka kawai mutum ya tashi ya ce zan yi tafiya kama ceci ba tare da ya kudurni niyya ba in ya riga ya kudurni niyya ko misali zai tafiya ya shiga ya dau da kansa ya tafi airport ya yi screening ya samu wani abu ya ci sai kuma aka ce an canceling din flight din dole ya dawo gida kaga wannan wani abu ne wanda ba tsararre ba kuma baka da yadda ka iya sai ka dawo gida wannan ranar dai ta riga ta tafi zaka azumce ta amma ba ka fito kana ceci cikin jama'a ba wasu malamai su a irin haka zaka kame bakinka amma dai ba wani hikimar kame baki tun da azumin dai ba shi kake yi ba amma dai ba ka fito cikin jama'a kana ceci ba bayan gashi ba ka yi tafiya ba kuma mutane sun san lafiyar kalau a ganga kana cin abinci ba da cewa amma haka mutum ya tashi ya ce gobe zan yi azumi gobe zan yi tafiya kawai ya kama cin abinci da safe
to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam game da irin mutanen da suke bayar da wata addu'a amma su ce ba su ba da izinin a baiwa kowa wannan addu'a ba ko kuma magani su ce sai da izinin su shi ma za a bayar shi ne yake cewa malam wani lokaci ma sukan saka sharadin cewar izinin amfani da magani shi ne yin sharing wato raba wasu ko kuma a yi wa annabi salati adadi kaza shine ka tambaye mallam shin hakan yana da asali a addini
to in ka ji irin wannan asali ba ma addu'a ce ta kirki ba in addu'a ce da ta zo alqur'ani ko ta zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta zo a bakin magabata suke yi idan menene sai da izinin ka ta ka ce addu'a ce alqur'ani ake aka karantar da mu ko a sunna ko a cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai ko manyan malamai suke yin ta dan ka sani kawai ka ce sai da izinin ka za a yi wannan ba wannan hujja wal Fir'auna ne da yake wa Annabi Musa tsawa cewa ya za ka yi imani ba tare da izini na ba imani ba bukatar izinin Fir'auna haka nan wannan addu'a dama akwai ta musulunci ba ta bukatar sai wani ya ba da izini har da zai riga cika baki sai dai in yana nufin shi ya kirkiro ta kaga kuma daga nan wani abu ne wanda yake so ya yi ya ci a yi ci da addini da shi addini ba wani abu da zai zama addini ne kuma ka ce naka ne sai an nemi izini a wurin in dai addini ne inda addini inda Allah al-Islam addinin Allah musulunci ne da Allah ne saboda ka ba maganar sai an nemi izinin ka Allah ya zaba wa wannan al'umma addini wa raditu lakum al-islam dina Allah ya yarda mu bauta masa da musulunci kuma wani abu musulunci ne dan menene sai da izinin ka ko kuma kai zuwa wani sharadi ka ce sai nayi shiyarin ko na yada ko nayi wani wanda duka yawanci mabarnata su suke yin wannan salan mutum ya rubuta barna kuma ya daina san barnar ta yadu to sai ya zo ya faɗi irin wannan dan mutane kuma su ta yada masa wannan barnar haka in ka ga wannan sharadin ba a cikin abin to kasan cewa wannan ba na Allah bane ka watsar da shi kada ka yi shiyarin kada ka kuma dauka a matsayin wani abu da zaka roƙa Allah da shi
sai shi kuma ko kuma wani take cewa tace kwanan nan tana yawan mafarki da mutanen da suka riga suka mutu take cewa ko me ya kanki nafi gare ta ko me ya kamata ta yi bayan ta farka daga bacci
ba nufin wani abu illa watakila suna ranta duk abin da kake yawan saka shi a ranka zaka riga mafarkin sa yana daga cikin nau'uka na mafarki mutum ya riga mafarkin abin da yake yawan sakawa shine hadithun nas sai ka saka abu a ransa ya rika tunaninsa to zai rika zuwa masa a mafarki amma ba yana nufin wani abu daban ba kuma abu ne wanda yake na ban tsoro to shine wanda mutum in ya tashi zai nemi tsarin Allah zai yi tofi zai canza kwanciyarsa ko ya tashi ya raka'a biyu ya canza kwanciyarsa wannan shine abin da sunna ta zo da shi idan mutum yana mafarki na ban tsoro ya tashi ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim tofa abunsa sau uku sannan ya tashi ya albala ya salla raka'a biyu sannan in yana kwanci a dama ya dawo hagu in yana kansa yana gaba sai da kansa yamma zai canza kwanciyarsa ta yadda wannan abun zai yi masa sauki insha Allah amma dai ba wai dan yana dan suna ba mata ba kana mafarkin su kuma wani abu yake nufi ko kai ma zaka mutu ne ko hadi ka ga mutum ya kawo wannan alansa
sai shi kuma yake cewa mallam ya matsayin musulunci akan gwaji na genotype kafin yin aure
mubah ne halal ne musulunci ya halatta kuna so ku yi gwaji dan ku gane cewa a wani rukuni kuke auren ku zai yiwu ko ba zai yiwu ba ya halatta amma ba wai sharadi ne na aure ba na cewa auren da ba a yi wannan ba ko bai yi ba ko bai dauro ba ko an saba wa Allah ba wannan in mutane suka ga za su yi to babu laifi suna iya su yi in suka ga genotype din nasu ba wanda zai yi su yi aure tare ba ne wannan SA ne wanda ba SA ne to ba zai yi ku yi aure ba za ku yi samun sikirin sauran in kuwa ga za ku ji wannan shawara shi kenan ba wanda zai ce dan me kuka ɗauki shawara kuka yi aiki da ita ga za ku haƙura da auren ku shi kenan ba haramun kuka yi ba in kuma ko ga a'a za ku yi auren ku a haka ko bai ya faru wani abu ne daga muƙaddari daga Allah shi ba ku yi laifi ba haka ne komai a hannun Allah subhanahu wataala yake kana iya zaton wani abu kuma Allah ya zo da wani abun sabanin abin da kai kake zato ubangiji yana yin abin da ya so a cikin halittarsa amma ba wai sharadi ne na cewa duk auren da aka yi shi ba wannan gwaji ko auren bai yi ba ko a'a masu auren sun saba wa Allah wannan babu wata hujja za ta tabbatar da haka
sai tambaya ta gaba da take cewa mallam yace abokin sa ne Allah ya masa rasuwa kuma yana bin sabashi babu wanda ya san yana bin sabashin amma kuma tana an raba gado ya bar yaro daya a gurin matar ta sa to shine shi kuma wanda yake bin sabashin yake cewa yake kai wa matar sa 10,000 duk wata ba tare da ya ga mata cewa ne menene wannan kudin ba to shine yake tambaya mallan kudin nasa ya kai wajen 160 shin hakan da yake yi yayi daidai
a bai daidai ba idan wabaci wani ya rasu yana bin ka bashi wajibi ne ka dauki wannan abin da yake bin ka kaje ka kai wa magada dan a sashi cikin dukiyar gado a raba kowa a bashi gurgudan kasansa amma kai shiru kai gum ka dawo daga baya kana dauka kana kai wa matarsa ba tare ma da ta san kudin gado bane da za ta iya sarrafa shi yadda take so ta ba mu wanda bai cancanta mata hana wanda ya cancanta ta kara mu wanda bai cancanta ta kara masa ba ta rage mu wanda ya cancanta rage kaga wannan duk kai ka jawo saboda ka wannan abu da kake yi bashin da ake bin ka baka biya ba kuma ba daidai bane abinda kai tun farko ka san da bashin mutuwa bace akan ka baka biya shi ba dare da zare ya rasu ka san neman wanda suke bin shi ake yi da kuma wanda yake bi sai ka je kai bayani cewa to tsakanin da wanda akwai kudi gashi lokacin da yake da rai ban samu ikon biyan sa ba amma yanzu zan biya ko dai zaka biya gaba ɗaya ko ba zaka biya gaba ɗaya ba dai wannan tsakaninka da magada ne su kuma in sun tashi za su sa cikin su lissafin gado ila wani ba cikin magadan ya ce ni bashin wani da yake kan sa shi cikin kasona saboda kai da shi ne shi yake bin ka bashi daga bashi za ka riga kai wa da abin da kuka yi ittifaki da kansa wannan shi ya dace kai amma yanzu wannan abin da kake yi ba daidai kake yi ba kuma ba biyan bashin wannan mutum kake ba kuma duk mamacin da ya cu duk marayan da ya cuci ko wani magajin da ya cuci a dalilin wannan to kai ne da alhaki kai ne da alhaki ka kai dukiya ka ba wa matarsa ta yi sarrafa ta ba yadda ya kamata a yi rabon gado ba to kai ne ke da laifi ita ba ta da laifi don mutum san meye ba ta ɗauka maka taimako kake ba su tana maka godiya kana ai ba komai da komai akan wannan
sai wannan tambayar take cewa shin ya inganta cewa duk musulmin da ya rasu bayan doguwar jinya Allah ya gafarta masa duk laifukansa
rashin lafiya kankare zanubai ce shi yasa ma yana da cikin addu'ar da muke yi ga mara lafiya mu ce Allah ya sa ta zama maka kafara ce tahurul labas tsarki ne gare ka da sallallahu alaihi wasallam ce babu wani wanda musulmi da wani abu zai same shi na cuta ko na jarraba face ubangiji ya kankare masa zanubansa wanda zai zama ba shi da ma kowane irin zanubi haka zai sai kuma ga ubangiji subhanahu wataala sai ka rashin lafiya kankare tana kankare zanuban bawa zaka ta kanta na da yana daga cikin ludufin ubangiji ga bayansa soyayyar da yake musu ta cikin jarrabar da yake musu ba sa tashi a hakanan babu komai sai jarrabe ka annabi ce ko kaya ce mutun ya taka sai ubangiji ya share masa laifi nashi kuma ya daga masa matsayin sa
sai wannan tambayar take cewa idan mutum ya manta bai yi ɗaya daga cikin sallolin farilla ba sai washe gari shin ya zai yi ramuwar wannan sallar
in ya manta sanda ya tuna to a lokacin zai rama nabi yana cewa man dama an salati ya unsiha falyusalliha idza zakaraha wanda duk yayi bacci bai yi sallar sa ba ko ya manta to ya tuna da ya sallaci ta duk sanda ya tuna ta la ce wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah ta saboda ambato na ko saboda tunawa da ni zaka duk sanda ka tuna sallar to lokacin ta shine lokacin ta a lokacin zaka yi ta lokacin da ka tuna ta sai ka tashi ka yi wannan sallar da kamata ba wai sai ka jira lokacin ta ya zo ba in azhar ce baka yi ba baka tuna ba sai bayan la'asar ka ce sai gobe la'azhar ta zagayo ka yi a lokacin da ka tuna sai ka tashi ka yi ta
sai ne sako na gaba yake cewa tambayar sa ita ce mutum zai iya yanke sallar sa bayan ya samu sujjada guda biyu tare da liman a rakaar karshe domin su yi wani sabon jami'i tare da wasu ma wanda suka shigo
ina ya saba wa sunna abinda sunna ta ce za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa abinda kuka riska ku sallata abinda ya kuɓuce muku ku ci kashe ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu ma adraktum abinda kuka riska ne ya kunshi dukkan wani bangare ya ka riska a sallar ka riski raka'a ɗaya ne ka riski ruku'u baka samu tsayuwa bane ka saki sujjada ce duka biyu ko kare suke sujjada dai ko ba zaman tarhiya ka samu wanda dai yana karkashin ba a direktin abinda ku karsa saboda abinda ku karsa annabi ya ce fasallu to ku tsaya ku sallaci wannan to kai ka sai ka yanki ba dai kaga baka yi baka bi wannan fasallu ba sannan wace ma fatakum fa'atimmu abinda ku uce muku ku tashi ku ciki kai kuma ka tashi ka saki sabuwar duka sallar daga babu ku babu kana ka bi sunna ana saboda duk yanayin da ka samu liman ka bi shi a haka abinda ka samu shikenan shine rabanka a cikin wannan sallar sai ka tashi ka cike idan da uzuri ne yasa baka samu duka sallar ba sai Allah ya baka ladan ka shikakke
da sai mi tambaya na gaba yake cewa malam mayakun su ne ya ba su jarin kuɗi da kayan kasuwanci shi da dan uwansa akan cewar za su biya shi zuwa tsawon lokacin da kasuwar su ta yi karfi yake kuma malam ya hukuncin zakka yake akan kuɗin da ya ba su aro su yi kasuwancin zai ci gaba da hada shi a cikin lissafin dukiyar sa ne da zai fitarwa da zakka
na duk wanda ya bada bashi ya sa ran rashin sa zai dawo to zai iya fitar masa da zakkar sa in ya sa ran zai dawo zai fitar masa da zakkar sa da san da ya tashi lissafi don tana nan a dukiyar sa ce in ya fitar da rai saboda wasu dalilai ko wanda ya bawa bashin ba wanda zai biya shi bane ko ya tsiyace ba ya da komai saboda ya fitar da rai daga wannan bashin shikenan ba zai sa shi cikin zakkar sa ba saboda in har ya ba ku bashi ne kuma zai karbi kayan sa to zai rika masa zakka
to masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahmani daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shirin malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Marije Lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar da harkokin Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa a tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp kuma dai sakon email da shafinmu na Facebook za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan daga cikin gidan kamo da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Marije Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shige muku duhu game da addini da kuma rayuwa domin samun mafita zamu dora a cikin shirin namu yanzu inda tambaya ta gaba take cewa mallan tace su uku ne a gurin mijin su to duk ranar da itinin yana ba su kuɗi har ma da mahaifiyarsa to amma yake cewa nata suna kunyawa kuma duk yawan yaran su ɗaya da ita da sauran da suke tare take cewa ganin hakan da take yake kamar tana ganin ba daidai bane domin yana ba wa sauran matan da mahaifiyar shi daidai ita kuma yana kara mata wani abu akai shi take tsana so ta yi masa magana amma kuma ta kasa tana tunanin shin hakan daidai ne kuma ya matsayin hakan yake a addini
to na farko dai shi musulunci ya nemi mutumin da yake da mace sama da daya yayi adalci a tsakanin su abinda ake nufi adalci ana nufin yadda zai kula da wannan abin da yake kansa na wajabci ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya bata gurin kwana ya bata haƙƙin kwana haka ita ba waccan ya bata wannan ma'ana ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya bata gurin zama sannan ya bata haƙƙinta na kwana kowace ya zanto yana yi mata waɗannan abubuwan ko tana samun waɗannan abubuwan daga wajensa kada ya zanto mace din yana ba ma wannan abinci da abin sha da wannan kuma yana hana ta abinci sai san da ya ga dama yana barin ta da yunwa wannan bai adalci ba amma mai wannan za ta ci mai wannan za ta ci mai wancan za ta ci ba lalle bane su zama duk a dole sai sun zama abu daya ta yi ita wannan ta fi son kaza wannan ta fi son kaza da ta fi kaza kowace da zanto dai bai hana mata ci da sha ba bai hana mata ci da sha ba na'am ba daidai bane ya ba mu wannan abinci wanda zai gina mata jiki waccan kuma ya bata garau-garau wanda za ta yi taramewa wannan ba daidai bane amma ba kuma wajibi bane sai ya zama in wannan abincin da zai bata watakila zai hada da lemo wannan kuma baya hada da lemo a ce to yayi rashin adalci wannan ba sunan shi rashin adalci ba wannan abincin da ya bata da ya ishe ta kuma mai kyau ne wannan abincin da ya bata ya ishe ta mai kyau ne amma da ya hada mata da lemo wannan bai saya mata lemo ba wannan ya saya mata ayiba wannan bai saya mata ayiba wannan ya je ya so mata ice cream wannan bai saya mata to wannan ba a cewa bai adalci ba wannan ba sunan shi adalci ba abinda za a ce wannan yana mata ihsani wannan baya mata ihsani shi kuma ihsani wanda martaba ce sama da ta adalci Allah ce inna Allah ya'muru bil adli sanu wal ihsan ihsan martaba ce sama da adalci amma ba ita ce adalci shi kuma abinda ake bukata tsakanin miji da mata shine ai adalci kai zaka yi adalci sai to Allah ta'dilu haka yace fa in kullu Allah ta'dilu fa wahidatan aw malakat aymanukum saboda adalci aka bukata tsakanin miji da mata zaka ga wasu mazhabobin ba suna nuna cewa duk matar da ka auro sai ka duba irin cimarta da irin gidan da ta fito me suke ci wace irin sutura suke sawa to haka zaka yi mata ka bata irin wannan cin ka bata irin wannan suturar ta fito daga gidan da yake masu hali tana sa kaya masu tsada tana cin abinci mai tsada to haka ya kamata ka yi shine kai mata adalci wacce ka auro ta da gida wanda suke tsakatsaki ko gidan talakawa tana dan cin abin da ta saba ci to ka bata wannan abin da ta saba shi shine adalci wasu malamai sun faɗi haka sai wannan nafaka tana komawa zuwa ga asalin inda aka yi aure wannan shi ma ba wai dole bane abinda dai ake so abinda Allah subhanahu wataala ya nuna mana shine duba hali da yanayin shi miji ba hali da yanayin ita wacce aka auro ba da gidan da aka auro ta Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake da wadata Allah ce ciyar daidai da wadatarsa wanda aka kuntata masa arzikin sa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi kaga anan ubangiji sai ya nuna mana cewa ana yin du ana la'akari ne da shi mai ciyarwar shi mijin kenan yanayin samun sa ko kuma rashin samun sa in yana da samu to ciyar daidai da samun sa in bai da samu ya ciyar daidai da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi to wannan shine idan ya zanto bayan ci da sha da makwanci da sauran abubuwan da aka ce wajibi ne a samu ya zanto kuma yana yin wani abu na ihsani wannan zai bata kudi wacce ma zai bata kudi wannan zai saya mata wasu abubuwa na jin dadi wanda ba sa cikin abubuwan da suka zama wajibi to anan ba a cewa bai adalci ba dan ya ba mu wannan naira 10 ya ba mu wannan naira 5000 ba a ce bai adalci ba wataƙila akwai dalilin da yasa yake haka tana yiwa ita wannan da ya ba 10000 ta fi kyautata masa akan waccan yadda take tarere sai da take tarban sai da take yin abubuwa ya fi jin dadi saboda yadda wacce take ji saboda haka shi ma ya gaba raya mata ihsani saboda waccan bai laifi ba saboda haka yawanci akan kasa fahimtar ma'aunin adalci da kuma rashin adalci na'am yana daga ciki abinda yake karasa a samu zaman lafiya tsakanin ma'aurata a samu dankon kauna a samu dorewar aure zamanin ya kauce wa dukkan wani abin da zai sa zuciya ta soso musamman idan matan a gude suke kada ya rika nuna ba wannan yana fifita ta da wani abu akan wannan zai samu matsalar zamantakewa idan to fifikon a zuciya yake ba a fili yake ba kada ya dinga nuna ba wannan ai wannan ta wace ta fiki ke din mai wani zan ana magana wance ki har kai ta bude baki kaza da sauran su kai nuna wannan zai zama ya kawo abin da zai rasa kwanciyar hankali a gidansa shi da kansa kenan amma ran wani abu na ihsani a boye ya ba mu wannan wancan bai bata ba bare ba san mai yake faruwa ba wannan babu komai mutukar da ya zanto ba zai iya samar da wani abu da zai kawo rikici a gidansa ba
sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam menene hukuncin siyo kaya ko kuma order daga wata kasa amma kafin zuwan kayan kasar suna kan hanya a fara siyarwa da masu bukata
to abinda musulunci yace harkar ciniki shine kakan sayar da na farko abinda zaka sayar da zanto ka mallake shi naka ne sannan na biyu ya zanto ka karbe shi kai alqabd kai istifa din abun kai housing abun ya shiga karkashin zaman dinka abinda ake nufi zaman shine kai zaka dau asarar sa inda a ce wani abu ya faru gare shi yana karkashin zamanin kalamuninka ko da wani abu ya samu abun kai ke da asara to wannan abun kana da maka sai da shi amma in ya zanto abin baka mallake shi ba ba halatta ka sai da shi abin mallakin wani ne ba naka ba to ba halatta ka je kana tallarsa ana baka riba kana karba sannan ko kuma ka mallake shi amma kuma bai fita daga karkashin lamunin shi wanda ya sayar maka ba bai shigo karkashin zaman ɗinka ba baya karkashin asararka shi ba bai kamata ka sayar da shi ba yanzu kamar wannan da ake take tambaya kayan da ka siyo kai order idan mutum yayi order kaya ko kamfani yasa aka yi masa wasu abubuwa na sayarwa sai zanto shi wancan kamfanin da ya yi masa mai sayarwar kenan sai ya ce ni ne zan kawo maka kayan ka har gida ma'ana daukan kayan a iso maka da shi yana hannun kamfanin da ka sayi kaya a hannunsa shi ke da alhakin ya kawo maka kaya to kaga in ka saya ka biya kaya ka mallake su naka ne ka saya ka biya an turo maka takardu komai da komai gashi nan wale-wale ya biya kudin kaya iri kaza ya ka mallake su amma yanzu shi kamfani ya ce shi zai kawo maka kaya da a ce a wajen kawo kayan nan za su salwanta ko za su samu matsala kai ba kake da asara ba kamfanin can da ka sai abunsa shi zai dau asara tunda shi ne tukunna bai kawo maka kayan ka inda ya kamata ba to kaga anan baka da iko ka sayar da shi sai lokacin da ya zo ka karbe shi ko kai zo hannun wakilinka ya fita daga hannun waɗanda suka sayar maka ta yadda ko asara ce ta hau kan kayan nan ba su da asara su to lokacin kana da isa ka sayar amma in ya zanto kayan da ka saya da kamfani kai ne ke da kai tsakaninka da kamfanin da ka yi order a wajensa shi ne ka biya su su karɓi kuɗi su turo maka receipt ko alamar takardun kaya cewa sun zama naka kai kuma kai ne mai ɗauko shipping ɗin kaya a jirgin ruwa ne ko a jirgin sama ne ka kawo kayanka suna nan cikin zaman ɗinka inda a ce wani abu zai faru lokacin da ka taho ɗauko su ko Allah ya kiyaye jirgin ya hatsari rasa kayayyakin da ke cikinsu ko a taho a ce ko custom sun tsaya sun kwace kayan ko wani abu shi wanda ya sayar maka ba roba da asara kai kake da asara to anan kana iya sayar da shi saboda ka duk kayan da ya shiga karkashin zaman ɗinka bayan mallakarsa kuma ya shiga karkashin zaman ɗinka yanzu kai ka auro kayanka daga China aka sako maka shi jirgi kana jiran kawo shi ga takardun mallakar kaya sun zo hannunka to dan kai ce niki ka sayar ma da wasu kayanka ne ka sayar musu baka da matsala don kaya ya shiga karkashin na farko da ya shiga mallakinka tunda ka takardun da suke nuna kayanka ne sannan abu na biyu kaya suna karkashin zaman ɗinka asarar ta kace inda wani abu zai same su ba ta mai abin nan ba to wannan kana iya sai wa duk wanda kake so sai dai shi kuma wanda zai saya a wajenka ba shi da ikon ya je ya sayar ma wani na uku tunda yanzu baya cikin zaman ɗinsa kai yana cikin zaman ɗinka kaya kai kai shipping ɗinsu kai kake jiran ya zo sannan ka sallama ma shi wanda ya saya a gurinka to shi ba zai je ya sayar ba ya ce ai shi ma ya saya yanzu ga takardu ga shi ka ba shi rasi ya saya ya je ya sayar a'a saboda inda wani abu zai samu kaya kafin ya zo zuwa zai ka ba shi kuɗinsa ba ya da asara kai ke da asarar kayanka kaga annabi ba zai sayar da kaga ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yabi'u ma la yadhman kada mutum ya sayar abin da ba shi da lamunin sa ana ba shi da asarar sa saboda ka ko kaya ka saya a hannun mutum baka karba ba baka yi hauzi ba yana gurin sa to kaga je kai cinikin sa saboda inda za a samu wata matsala zaka ce a dama ka da kudin ka baka da asara abinda kake dauka asarar sa shi kake da dama ka sayar ka ci ribar sa abin da duk ba ka da asararsa ko ba ka da ribarsa
to malalla ya saka da alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta hanyar da ake aiko mana da sakonnin wato kuma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko WhatsApp kan 0700-4-1-4-5-5 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To madadin shehi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Malijalimu babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama don amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar wannan shiri, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.